Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Da ma shafin mu na Facebook Live wanda za a iya bin mu yanzu haka kai tsaye ko kuma a fada yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje, Safina Tsadi Sudenge.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Alhamis 1 ga watan Disambar shekarar 2016, za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis, inda za mu yi magana game da ranar 1 ga watan Disamba da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da masu dauke da ciwo mai karya garkuwar jiki ko kuma HIV a turance.
Wakilin mu Nasiru Yakubu birnin Yaro ya tattauna tare da matasa game da maganar ciwo mai karya garkuwar jiki.
Abin da yake akwai yanzu gaskiya an riga an wuce level na stigmatization kyamatan mutane, dan gaskiya wannan abun 90s din nan abokanai na da yawa da na sani yau ba sa duniya. Yan uwa lokacin nan ma kuna zama tare haka, in ya taba chocolate ko kofi sai kaga kamar wannan ciwo zai kama ka.
Idan akai maganar yanayin yadda take daukar rayuka a yanzu, maiyacewa ta dan zo da sauki ba kamar da na zaga tayi farar daya ba kila ma wasu na ganin ko tashin da ake magana ba ta kaiwa, amma yin saboda magungunan da ake samu suna rage karfin ta kamar da ake magana fa har yanzu ana magana cewa ne ana samun rage radadin ciwon ba wai ya mutu ga baki daya ba.
Haka kuma amsoshin da muka yi muku tambaya a Facebook da Twitter na nan tafi, ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
To a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa ta yaya ya kamata mu kare miƙewa tsaye dan ci gaba da kare kanmu daga cuta mai karya garkuwar jiki wato ciwon HIV a turance. Ga amsoshin wasu daga cikin ku.
Sakon farko daga Baffa Haruna Daba Bajoga yace yau da gobe da farko dai idan za a yi aure a dinga yin gwaji a tsakanin ma'auratan domin kaucewa yin kitso da kwarkwata. Su kuma waɗanda suka tabbatar suna dauke da cutar kanjamau su dinga aurar junansu, haka kuma suna ziyartar asibiti akai-akai domin karɓar magunguna da shawarwarin likitoci ta yadda za su kare ƴaƴansu da za su haifa daga kamuwa daga ƙwayoyin cutar ta sida.
Sai Nazira Abubakar Sabo Gusau yace salamu yau da gobe, ai hanyar da za mu bi domin kare kanmu daga cutar HIV ta farko ita ce mu kiyaye aikata alfasha kuma mu dauki shawarar masana cutar, mu guji amfani da kayan da ake iya daukar cutar har sai mun kona su da wuta kamar yankan kumba, aski da sauransu. Daga ƙarshe nake roƙon Allah da ya kawo mana ƙarshen cutar kanjamau ko sida a duniya.
Sai kuma Umar Mashegu Hamidu yace salamu yau da gobe, ai ba maganin HIV da ya wuce tsoron Allah ta hanyar yarda da halas da gujewa haram. Idan kuma za a yi aure sai a yi gwaji don ango da amarya su san matsayinsu.
Sai Zainab Musa mai addu'a tace yau da gobe hanya biyu ce ta kare kai daga cutar HIV. Hanya ta farko ita ce kiyaye aikata zina ko matan banza. Hanya ta biyu ita ce idan mutum zai yi auren budurwa ko zawara su je a auna su a tabbatar da lafiyarsu. Ina ganin idan aka bi wannan hanyoyin za a samu kariyar daga wannan cutar. Allah ka kara kare mu daga wannan cuta. Masu ita kuma Allah ya ba su lafiya. Amin.
Sai kuma tata wakili Bulkacuwa, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace salamu yau da gobe, hanyar da zamu kare kanmu daga kamuwa da cutar HIV ita ce mu kiyaye kanmu wajen aikata munanan ayyuka kamar zinace-zinace da sauransu, kuma mu kiyaye a wajen yin aski da yankan farce da sauransu, kuma yana da kyau idan za a yi aure a yi gwajin jini.
Sai Shehu Adamu Rijau yace hanyoyin kare kai daga kamuwa daga cuta mai karya garkuwar jiki wato AIDS sune yin gwajin jini kafin aure, kona duk wani abu mai kaifi kafin ayi amfani da shi, misali aska, zabira ko reza. Sannan kuma kafin a ƙara wa mutum jini a tabbatar da cewa jinin nan lafiyayye ne. Kama kai kafin aure shi ma muhimmin abu ne. Sannan kuma don Allah a daina tsangwamar waɗanda Allah ya jaraba da wannan cuta, domin su ma ba a san ransu bane, kaddara ce daga Allah.
Sai kuma Nuhu Lawal El Faki ya ce VOA, ni a ganina hanyar da ya kamata mu guje ma wannan cuta ta HIV shine mu guje sha'awar zuciyoyinmu, mu guji yin zina.
Sai Abubakar Ahmad Roni ya ce saka tsoron Allah a zukatanmu ne kawai zai kare mu daga kamuwa da cuta mai karya garkuwar jiki, domin gujewa saduwa da waɗanda ba muharramanmu bane. Sai kuma takatsantsan da kiyayewa akan abubuwan da ake daukar cutar da su, kamar allura, aska da sauransu.
Sai kuma Fatima Abdulsalam Dambam ta ce yau da gobe kamata ya gwamnati ta rika kula da duk wani mai fama da wannan cuta, mu kuma da ba mu da ita likitoci su rika fadakar da mu hanyoyin da za mu bi domin kaucewa wannan cuta.
Sai Amina Ibrahim M Maiduguri ta ce ai abin a bayyane yake, mu ji tsoron Allah mu mata, kar mu nemi mazan banza, haka maza su ma kada su nemi matan banza.
Idan kuma muka leka shafin mu na Twitter @MahmudKaura01 yace ta hanyar kiyaye dokokin da masana lafiya suka sanar, kuma ya kamata hukumomi su ƙara zage dantse wajen wayar ma da al'umma kawunan su.
Sai @Alhaji Mele yace yau da gobe muna iya kauce mu kamuwa da cutar HIV ko AIDS wajen gujewa yin jima'i barkatai, a tsaya ga matan aure kadai shine mafita.
Sai daga ƙarshe @Baba Gana Zango yace hanyar dai ita ce gujewa dukkan nau'in fasikanci tare da bin shawarwarin likitoci sau da kafa. To mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni.
Wakilin mu Nasiru Yakubu Birnin Yaro ya tattauna tare da matasa game da maganar ciwo mai karya garkuwar jiki ga yadda suka yi.
To masu yaro, barkamu da wannan lokaci, kuma ina tare da wasu mutane kaman guda hudu wanda za mu tattauna wannan rana ta musamman da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin yaki da cutar nan mai karya garkuwar jiki, wato SIDA AIDS da turanci kenan. Amma da farko zan so mutanen da ke tare da su su bayyana sunayensu da kawunansu. Malami na farko
Abdulsalam Suleiman.
Zainab Ibrahim.
Ayatu Adamu.
Ishaya Mamman Waziri.
To bari in fara da Zainab Ibrahim. Yau rana ce da aka keɓe domin yaƙi da wannan cuta ta karya garkuwar jiki, kuma Najeriya bincike ya nuna cewa tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke fama da wannan cuta. Ga lokacin da kika san wannan cutar da kuma irin yaƙin da aka yi da ita, ya zaki bayyana yaɗuwanta a halin yanzu ko kuma raguwanta a Najeriya?
Eh, to gaskiya kam dan koda da safin nan akwai wani rubutu da na duba na gani kasance wato an samu ƙarancin yaɗuwar cutar, amma duk da haka kuma an ce Najeriya ita ce ƙasa ta biyu a duniya da take da mutane masu yawan wannan cuta. To gaskiya an yi kokari kam tun daga bullowar, tun da dai muka ji an ce ta bullo din har zuwa yanzu, dan muna bin kafafen yaɗa labarai, muna bin rubutu, muna kallon abubuwan da ake rubutawa game da ita wannan cuta da kuma irin ci gaba da aka samu. An samu ci gaba sosai, tun da kaga da farko da aka da ta fito an ce babu magani, amma yanzu kam kaga an zo an samu magani, ko da dai ba magani da yake warkar da ita gabaki daya ba, amma dai magani ne da yake rage raɗaɗin ita wannan cuta. Kako za a ce an samu ci gaba, kuma mutane yanzu kansu ya waye sosai, ana zuwa ana karɓar magani, kuma mutum yana rayuwa mai kyau, rayuwa da ta kamata ba tare da ya bari wannan cuta ta zama mishi wato abin tashin hankali ba.
Hayatu, ya zaka iya bayyana lokacin da ka san ake yada wannan cuta ko ake bayaninta da kuma irin hadarinta da kuma yanzu da yanda ka ganta da kuma irin yanda ake kallon masu ita?
Eh, to da dai an ce ba maganinta, amma yanzu yayin da nike ji kuma mutane suke abin da magungunan ya samu, amma kwanan nan ma na ji an ce akwai, kamar yau aka ce za a fara gwada maganin ma da aka sama South Africa, kila ma na a Najeriya ma za a same ta.
Ishaya Mamman Waziri, yaya za ka iya bayyana kai kuma irin yadda ka san cutar a lokacin da ta fito har ake kyaman masu ita da kuma yanzu da aka ta duniya gabaɗaya an sa ido akan nan su a kawar da ita, ya zuwa yanzu an samu ci gaba wajen ƙoƙarin yaƙi da ita?
Da farko dai way back 1983 da na fara nake bin sha'anin wannan kanjaman, gaskiya ya zama abu ne, abin tsoro ne a lokacin nan. Sannan kuma abin da yake akwai yanzu gaskiya an riga an
an wuce level na stigmatization, ko ba haka ba? An samu an wuce wannan level
na kyamata da ake ma
kyamatan mutane. Dan gaskiya wannan abun 90s din nan abokanai na da yawa da na sani yau ba sa duniya, da ƴan uwa an same su sun abun nan a lokacin nan ma, ko kofi kuke kuna zama tare haka, in ya taba cokali ko kofi sai kaga kamar zai ka wannan ciwo zai kama ka.
Ya cewa da wancan lokacin ka kwatanta zuwa yanzu an samu raguwa?
An samu raguwa tunda an samu magungunan da suna takaitawa, ba warkewa bane amma suna takaitawa. Yanzu zaka iya kana shan magani nan kana tafiyan ka har nan da shekara 10-20 za ka ganka normal person.
Abdulsalam, kaman ka lura matasa sun fahimci illan wannan cuta da kuma bayanai da ake tayi akan ta?
Daidai gurgudu, gaskiya mutane sun fahimci cewa lallai ciwon nan akwai, saboda ayin ka lura da wasu suna ganin ma kaman ƙarya ne, sannan kuma da an ɗauki cewa ciwo ne wanda sai ta hanyar lalata kaɗai ake ɗauka. To irin wada kan da aka ringa yi musamman irin waɗannan ranaku da ake warewa a tunatar dan wani ma yanzu ya manta, yanzu ne na kunna rediyo ji ana magana akan wannan ciwon sai ce ana fa magana dama kan ciwon nan. So irin wannan wayar da ake wa mutane da kuma tunatar da su, so yakan sa mutum ya tuna ya ƙara kiyayewa. Za ka ga yanzu magidanci za ka iya samun wanda yana da abin askin shi daban, yana da duk wani abu da ya shafi wato abin da zai taɓa lafiyar jikin shi, za ka ga yana kiyayewa amfani da nashi daban kasancewar irin wannan wayar da kan da ake yi. Amma da yadda abin yake, ana ganin kawai ta ɓangare ɗaya ne ake ɗauka, to aka gane cewa ba ta ɓangare ɗaya ba ne. Ana iya samu ko ta yankan kumba, ko ta allura, ko ta canjin jini da sauransu. Wasu masanan ma suna ganin cewa idan ba a gaggawa ba ta hadarin mota duk za a iya ɗauka, to sai ana ta ƙoƙarin kakkarewa, ana ta kiyayewa. To sai da abin da ke dan ɗore min kai ni dai shi ne yadda za a ga kamar masu abin in ka ce suna ƙaruwa ba kai kuskure ba, saboda za a ga in aka tara mutum 20 to zai wuya ka ga an cire mutum ɗaya ko biyu a ce ba su da shi. Amma da in ka ji ta za ka ji kamar a irin ƙasashen waje ne kawai, ko kuma a Najeriya ma za ka iya cewa a kudanci ne kawai ɓangare dai. To amma yanzu sai ka tarar inda za a je a zauna a yi gwaji, yanzu ko a rufe mutum zai sai an je an yi wannan gwajin, to kaga kenan ana da tabbaci da yaƙin abin ya shigo cikin mutane sosai. Sai dai abin da ya rage mana mu ringa ɗaukan shawarori na likitoci da suke bayarwa, kuma idan irin wannan rana ta zo mu ringa tsayawa mu nazari mu tunanin menene ya kamata a yi, me ya kamata a kauce mawa, musamman mu samari mu ne muke da ƙalubale akan ita wannan cuta.
Zainab Ibrahim, ana kallon cutar nan wasu mata suna cewa maza ne, matan kuma a mazan kuma suna cewa a'a daga mata ne game da yaɗata. Ba sai da kike kallon irin wannan ja'in ja da ake tsakanin mata da maza ba kan yaɗa wannan cuta?
To gaskiya idan maza suka ce a wurin mata suke ɗauka ba su ƙarya ba, haka su ma mata idan suka ce a maza ne suke yaɗawa gaskiya duk ba su ƙarya ba, tunda abin dai ya riga ya watsu ko ina. Kaga akwai mata da suke zama a cikin gida wanda suna zaune a cikin gida mata ne na aure, wanda kilin auren su na fara ne ma ba su taba wani aure ba bayan wannan auren. Mazajen su kuma tayu sun je sun kwaso wannan cuta, za su iya zuwa su zo su saka musu. Haka kuma su ma maza da suke aure, namiji yana zaune da matar shi ko matar shi zai iya je auro wannan mai lalura ta shigo cikin wannan gida, ka gani ta zo ta saka mishi, kuma tabbas wannan mata da suke cikin gida kaga su ma an shafa musu. Kaga maganar cewa mata suna sa maza duk abin maganar gaskiya ne, sai dai kawai da yanzu ba za mu iya wato kididdige cewa a'a mata sun fi sa maza ko kuma a'a maza sun fi sa mata. Wannan shine gaskiya ba za mu iya cewa, tunda ni dai ban da wannan kididdigar ba zan iya cewa eh gashi haka ne gaskiyar lamarin ba.
Hayatu, Abdulsalam ya magana cewa ana magwaji yanzu tsakanin in za a yi aure. Shin kana ganin wannan hanyar da aka ɗauko, an ɗauko hanyar da kila kwata-kwata ma za a iya kawar da cutar?
Kwarai hanyar gwajin yana da kyau, amma ba wai za a kawar da cutar kwata-kwata ba ne. Ana iya rage yanda ake kamuwa da shi, ko da yake ba san ta yanda aka samo ba, ko ta yankan farce kamar da ya ce da kuma aske da sauransu da wurin matan banza, to ba sa amma ta gwajin in Allah za a samu sauki.
Ishaya, ga yanda rayuwa ta tsanani yanzu musamman a Najeriya, shin akwai wani darasi da kake ganin lalle an koya ya kamata a ce kowa ya taka tsantsan game da yaɗa wannan cuta da kuma kamuwa ma da ita ga irin hanyoyin da ake ta tunanin cewa da su ake kamuwa da cutan?
Ai, dole an koyi darasi ma. Kana zaune da abokinka sai an waye gari sai fara ciwon nan fara kanjaman nan fa, sai ya ɗauki wata 6 ko shekara, kuma ya fara akan daɗe don na ga wa'inda an yi jinyansu ana daɗe ana wannan. Ɗan uwanka ya rasu ya bar duniya, abokinka ya tafi da sauransu. Ai, dole ne darasi ne na cewar mu da muke raye
mu da muke maza da mata muna raye, Allah ne ya taimake mu. Dan dan adam sai Allah, ko ba haka bane? Kowa yana da irin abubuwa inda shi shigin. Dan a gaskiya dai farkon daukan wayannan wannan ciwon ai daga jima'i ne da maza suke yawo ko ina.
Abdulsalam ga Ishaya yana fadin cewa an koyi darasi, amma har yanzu wasu suna nunin cewa cutar nan fa ƙarya ne ma.
A ko wanda suke ganin cewa ita cutar ba ma gaskiya bace kamar bata. To sai dai abin da nake so Ishaya tuno shine maganar cewa ana mutuwa akan ta, idan gaskiya ana mutuwa, amma babban hatsarin ta shine yadda mutum idan aka ce ciwon ne ya kama shi, irin tsangoma da kyarar da zai ringa fuskanta, duk da fa ake ganin kamar an daina kyamata su ko wani abu, daga nesa ne ake jin wannan labarin. Ba fata ake ba yanzu inda a ce yanda muka tare din nan muke wannan tattauna akan ita wannan matsala, da akwai ɗaya daga cikin mu wanda yake da ita, ba zai isakin jiki magana da ya kamata ba, kuma shine yake da masani akan ta. To ita wannan cuta ce wadda akwai na farko zubar da mutunci, sannan kuma duk yanda za ka yi ma mutane bayanin su gane cewa daga yan kan kumba ne ko kaya ka taka ko wani abu, zai wahalar gaske su gamsu da bayaninka. Babban matsalar da ake fuskanta shine kawai da zarar an ce wani yana da ciwon kaza, to kawai ana ganin ai mutumin banza ne. Idan aka yi maganar yanayin yadda take daukar rayuka a yanzu, ma iya cewa ta dan zo da sauki ba kamar da na zaga ta yi farar daya ba, kila ma wasu na ganin ko ta shirin da ake magana ba ta kaiwa, amma yanzu saboda magungunan da ake samu suna rage karfin ta, kamar da ake magana fa har yanzu ana magana cewa ne ana samun rage raɗaɗin ciwon, ba wai ya mutu ga baki ɗaya ba. To yana da kyau gaskiya mu kiyaye, in har abu ya zo da ajali mutum ya mutu, to a gane cewa eh mutuwan nan ya ta tsakani da Allah ne, amma idan aka ce wani ya mutu sanadin ciwo kaza, to yi tunani tun yanzu da yake raye. Idan ya mutu na farko ya bar ma iyali abun kunya, sannan kuma in ya bar mata to ya jefa su cikin wani, saboda da dama daga me ai abin da ya sake nan ake kawo maganar gwaje-gwaje idan za a auren nan. Yau mace idan mijinta faduwa ya mutu, to kafin ta aure ta shiga wani hali kenan, amma ana ce maka hadarin mota yayi ko wani abu ne nan da nan zaga Allah ya rufa asiri ta auren ta, ko kuma a sirrabu ne saboda wata matsala. Amma idan aka ce mutuwa yi, to binciken da mijin zai aure wanda zai aure ta zai fare shi ne me ya kashe shi, kuma duk ba wani abu yake gudu fa wannan ciwo yake gudu.
Zaini Ibrahim, mata ma suna kallon cutar nan fakila ma ƙarya ce kawai yada ta ake yi, a takaice ya kuke kallon ta bisa irin karatun da ke karance-karance da kuma labarai da kuke ji a kafin yada labarai game da yado wannan cuta?
To wannan cuta kan gaskiya duk wanda yace ƙarya ne ma ƙarya ce, to ya yaudare kansa gaskiya, domin cutar nan tabbas ce matsalar da ake samu har yanzu. Wato mu ba mu da tunani, ba mu da wayewar kan mutumin, wato mutum ya san ya rika kula da lafiyar shi. Kaga a kasashe ko mun ce bangaren da suka ci gaba haka, mutum na zaune kawai zai dauka kanshi kai kanshi asibiti ya je ai mishi gwaji domin a tabbatar da cewa lafiyar shi kalau. To amma mu nan kaga da wuya kaga mutum ya dauki kanshi ya kai asibiti wai domin ai mishi wani gwaji, in ba dai ciwo ne ya kama mutum ba har aka dauke shi rangaranga aka kai shi asibiti. To yana da kyau mutum koyaushe ya rika kula da lafiyar shi, ya san wani hali yake ciki. Kaga idan mutum ya san halin da yake ciki, ya san cewa ga wato lafiyar shi kalau, kuma ga hanyoyin da zai bi ya kula da kanshi. Amma matsalar da ake samu shine akwai rashin wayewar kai. Har yanzu akwai wanda su fa ba su yarda cewa akwai wannan cuta ba, amma kuma wallahi kuma tayu ma suna tare da ita amma ba za su taba yarda ba. Saboda ni wallahi akwai mata, akwai mutane da nake hulɗa da su, nake hira da su, wanda zaka ga namiji ne zai ce shi tayu yana da shi, amma ya boye ma matar, baya so matar ta sani, kuma kelin shi yana zuwa yana karban magani amma baya so matar ta sani. Kaga wannan kaga ai kuma kaga ya zama cutarwa, yayin ma kanshi mugunta kenan. Wasu kuma a'a sun yadda eh abokin zaman suna tare da shi amma su ba su da shi, kun ji an gwada a'a ba a gwada ba, amma mutum ya dage kuma shi bai da shi, to kaga wannan mutum yana yaudara kanshi kenan.
To Usman ya tuntubi wani masanin harkar lafiya wanda shine karamin farfesa na Jami'ar Vanderbilt a garin Nashville a nan Amerika, wato Dr. Mukhtar Aliyu.
Da farko, wace shimfiɗa za ka yi mana game da maganar wannan rana ta yau?
To wannan rana Malam Usman tana da muhimmanci kwarai, saboda ita ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware saboda tallafawa mutane masu ciwon karya garkuwar jiki ko ciwon kanjamau da ake ce masa. And kuma wannan rana tana da muhimmanci sosai saboda kowane shekara akwai mutane da suke rasuwa da wannan ciwon, kuma tana sa manyan mu da kuma ma'aikata wanda suke aiki da mutane masu wannan ciwon su yana kara jaddadawa mutane muhimmancin ci gaba da aiki wurin tallafawa masu wannan ciwon da kuma tabbatarwa cewa mutanen da ba su da wannan ciwon an taimaka musu an sanar da su game da yadda za su iya kare kansu.
Yawanci yau wannan rana sun ba ta take da cewa hands up na a miƙe tsaye kenan wurin hada hannuwa domin yaki da wannan ciwon wurin kare kai. Sai ka shi ana bayyana cewa mutane da yawa musamman maza ba su damu da zuwa gwaji a gwada su kamar yadda mata suke yi ba. Kuna da farko me zaka ce akan wannan?
Eto wannan ba abu bane wanda yake ba abun ban mamaki bane saboda mun san cewa mata yawanci sun fi maza yawan zuwa asibiti wurin neman lafiya ba ma kaman saboda akwai abu da suke mata ne suka fi saurin yafi saurin faruwa ga kaman juna biyu da sauransu wanda yake abubuwa ne wanda yake dama mata za su je su nemi marasa za su je su samu za su je asibiti su nemi taimako wurin samun lafiya da sauransu. Saboda haka wannan dalili ne guda daya, mata sun fi yawan sun fi maza yawan zuwa asibiti na daya kenan. Na biyu kuma maza ba ma kaman a wurare kaman Najeriya yawanci ma'aikata za ga cewa maza ne and namiji yana da dole zai fita ya je ya samu wa iyalinsa abinci kuma zuwa asibiti ba lalle bane idan ciwo ne da yake ganin zai iya daurewa ya je aiki kawai ya sha dan magani za ga cewa yawanci ba kasabai sukan so su je asibiti sai abubuwa sun yi tsamari. Wayannan su ne manyan dalilan da zan iya cewa.
To amma za ka ga dan tsakanin nan akwai wani dan ci gaba da ake magana a cewa mu kasar Afrika ta Kudu yawan ciwon nan da yake ta hauhawa sosai a garin da kuma maganar cewa an gano wani kaman maganin da yake kaman wani ko rigakafi ne. Kuna da labarin wannan cigaba nasu da ake magana?
Afrika ta Kudu ita ce kasar da tafi kowace kasa a duniya yawan masu wannan ciwo. Kuma dalilin da hakan ya faru na ra'ayina akwai abubuwa da dama da suka sa hakan ya faru. A shekarun baya gwamnatin kasar ba ma kaman shugabancin manya-manyan wannan shi shugaban kasar an samu baraka tsakanin gwamnatin Afirka ta Kudu da kuma sauran gwamnatocin duniya wurin maganin wannan ciwo. A lokacin shugaban kasar na Afirka ta Kudu ya nuna a ra'ayinsa cewar shi da yadda cewar wannan ciwo ne wanda yake za a iya maganinsa ba. Akwai dai baraka dai da ta faru wurin tallafo wurin maganin wannan ciwon Afirka ta Kudu. Saboda haka sai zamana an yi shekaru da dama ba a shawo kan wannan ciwon ba Afirka ta Kudu. Saboda haka wannan ya gaskiya ya kawo musu matsala sosai. Amma a yanzu akwai abubuwa da dama, akwai sababbin research da aka samu wanda yake ya nuna cewar mutane masu HIV masu wannan ciwon idan aka ba su kaman akwai maganin da ake cewa Truvada shi ake cewa pre-exposure prophylaxis. Idan mutum yana da wannan ciwon sannan ya sadu da wanda yake ba shi da shi idan ya dau wannan maganin zai iya rage
kaman
hatsarin samun wannan ciwon daukan wannan ciwon. Amma ba za mu dogara ga wannan pre-exposure prophylaxis ake ce masa ba za mu dogara ga wannan din ba. A gani na abu da yake mafi amfani wurin wannan ciwon shine ya kamata kowa ya san matsayinsa. Idan mutane suna da dama suka samu suka je asibiti aka gwada suka tabbatar ba su da wannan ciwo sai su dau matakai da za su tabbatar cewa ba su dau wannan ciwon ba. Na daya mutane su idan kana da mata guda daya ko biyu ko uku ya zamana kawai wayannan matan naka su zaka rika wannan da su. Sannan kuma idan mutum ya fita waje ya je ya wannan to ya tabbatar yayi amfani da protection kariya kenan. So wannan magani wai mutum ya ce zai sha magani sannan ya je ya saboda ya taimaka masa kare samu wannan ciwon ba lalle bane ya zama na shine hanya ta farko da za a iya maganin wannan ciwon.
To daga ƙarshe a matsayin ka na wanda ya san maganar lafiya musamman abin da ya shafi iyali, me zaka ce wa masu iyali a takaice?
Eto masu iyali akwai abin da ake cewa wannan faithfulness, tabbatarwa cewa
idan gaskiya kenan ko kuma tsayawa ga juna.
Yawwa, tsayawa ga juna. Idan mutum yana da mata ɗaya, ya tabbatar ya tsaya da wannan din duk wani abin da zai wannan mata ɗaya, in kuma biyu ne da kai ma ko uku ko hudu, ya zama na dewa yanan su ne dai matanka. Amma
ba leke-leke.
Ba yawo, ba fita da wannan. To wannan shine na farko. Sannan saboda yawanci kamar a Najeriya, yawanci yadda wannan ciwon yake bazuwa, yawanci wannan ne tsakanin mata da maza, heterosexual transmission ne. Ba kamar nan ƙasashen waje ba, da yawanci za ga ko tsakanin maza ne da kuma mutane masu amfani da ƙwayoyi wanda suke alluran ƙwayoyin illegal drugs. Amma a Najeriya heterosexual transmission wato tsakanin namiji da mace, saduwa shi ne yawanci hanyar da wannan ciwon yake bazuwa.
To yayi kundi dai yanda muka tattauna da shi Dr. Muktar Aliyu kenan. To bayan ga wannan akwai, kin san kowane abu ya taso zaki ga akwai asalin yanda aka tara bayanai akan sa. To dan bayanin da ke hannuna shine daga faruwar wannan ciwo da ya fara yaduwa lokacin a duniya, to zuwa yanzu mutane kimanin miliyan 78 su ne aka gano cewa sun kamu da wannan ciwo a fadin duniya. An kuma kiyasta cewa akalla 35 daga cikin wannan mutane miliyan 35 kenan sun mutu sakamakon wannan ciwo ko kuma wasu abubuwa masu kama da ciwon HIV wanda yake da alaka da shi. Sannan musa akalla mutum miliyan 1.1 da mai kenan da 100,000 su kuma sun mutu sakamakon shi ma wannan ciwo. To sannan a bare kenan fa ake magana kawai wannan diddigar kenan. To akalla kuma 40,000 na yara a cikin waɗannan mutane akwai su waɗanda suka samu ciwo, kan wasu suka mutu da makamantan su. Zuwa banan nan shekara ta 2016 a watan Yunin da ya gabata, akalla miliyan 18,200 na mutane sun samu damar samun magungunan wannan ciwo, wato antiretroviral drugs and therapy din da ake. Sannan kuma Afirka, musamman arewaci kenan da kuma Afirka ta tsakiya, yawa su ne aka fi damuwa da maganar wannan ciwo a wurin, saboda yanda yake ci kamar wutar dare. Yawa, to saboda haka akalla dai an kesa cewa wannan nahiyoyin akwai akalla kaso 18 cikin 100 kenan na mutanen da suke rayuwa da ciwo mai karya garkuwar jiki. Akalla kuma kaso 30 daga cikin 100 din na maganar wannan ciwo mai karya garkuwar jiki ko kuma masu cututtukan da suke nasaba da ciwo mai karya garkuwar jiki sun mutu a duniya. To akalla kuma akwai wani abu da ya damu wannan misali wannan rana ta yau, wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ja hankali akai, musamman maza. Wanda su ne ba sa zuwa mata kun fi mu zuwa
a ce wurin yin gwaji wajen ɗaukan matakan rigakafi, su maza ba su kai
mata zuwa ba. Ayyuka kuma mun yi magana da Dr. Mutar, yake cewa yawanci kuma ga za su je suna da ciki, za su mata je sun fi zuwa.
Wani labari waye Maryam ke cewa ta je gwaji, mijin ta ce
waye kai ki ta kara, to za mu yi rikici.
Maryam, kamar kin je wani taro kwanakin baya ko akan
mako biyu da suka wuce, an yi wani babban taro game da tsangwamar mutane masu ɗauke da wannan cutar HIV ɗin. An yi magana dai sosai, amma dai suke cewa babban ƙalubale wajen yaƙi da wannan cuta shine yadda ake ƙyamar masu ɗauke da wannan cuta. To shi yasa ma mutane ba su suke tsoron ma zuwa su je su yi gwajin.
Tunda in ka ɗauka cewa wannan abin da ya samu wannan zai iya samun ka wata.
Haka ne.
Saboda aka gani ga wani aka ce ya tsoron wani tsoron Allah, amma ai ba cewa aka yi ka guje shi ba.
Haka ne. Yanzu dai akwai magunguna dai mutane dai samu tun da wuri a gano.
Yawwa, sannan kuma kamar yadda likita ya ce a tsaya ga juna dai, a yi ƙoƙari yin gaskiya da gaskiya. Mallam ya ci shirwa, juna da bakinka.
Haka ne. To masu sauraro, kuna iya ci gaba da tuntuɓar mu ta shafinmu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata.
To yanzu kan duka nan shirin ya kammala a madadin
Maryam Bashir Bagaji
da kuma
Safina Tasada Sodengi,
sai Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin, da kuma injiniyan mu Neo, sai Ibrahim Jarman wanda ya sada mu da kuta shafinmu na Facebook Live. Ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya. Wasan kokowa ba ta mance ba.
wasanni na motsa jiki dinkin su fita share ba.